sauraron tafsirin kamar yadda kuke sauraron shi kullum. Ya yi tambaya ne a kan wanda ya manta ya ci ko ya sha yana azumi, yaya hukuncin azuminsa? Don ya ji wani malami ya ce sai ya rama. To a hakikanin gaskiya wanda ya manta ya ci ko ya sha yana azumi, Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi. Haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi da ya tabbata da gare shi, kuma malamai suka inganta shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nasiya fi ramadan fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Wanda ya manta yana azumi ya ci ko ya sha, manzo sallallahu alaihi wasallam yace to ya kare shi azumin sa, falyutimma sawmahu, ya kare shi azumin sa, fa innama at'amahu Allah wa saqah, ubangiji shi ya ciyar da shi, shi ya shayar da shi. A wata ruwaya a cikin sunan Ad-Darqutni da isnadi kyakkyawa wanda shi kansa Ad-Darqutni ya inganta shi, yana cewa wala qada'a alayhi, babu ramuwa a kansa. Sauraka wannan nassi ne sahihi sarihi a cikin mas'alar. Dama mas'alar da babu nassi sahihi ko kuma nassin ya zama ba sarihi ba, wato ba karara ba, wannan shi ake samun kai kawo a cikinta. Amma dukkan mas'alar da nassi ya inganta kuma ya zama sarihi ne a cikin mas'ala din, ba ya da wani shubha, ba ya da wani abin da zai wahalar fahimta, to kaga wannan mas'alar ba ta da wuyar fahimta kenan. A mazhabar Malikiya ana cewa zai rama, dogaro da cewa ba a ce da cewa ba zai rama ba a wata ruwaya cewa aka yi Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi, amma ba a ce ba zai rama ba. Dogaro da wannan yasa suka ce an ɗauke masa laifi ne, amma kuma ba a ɗauke masa ramuwa ba. Amma ruwayar da ta zo cikin sunan Ad-Darqutni kuma da kyakkyawan isnadi da ta ce fala qada'a alaihi, kaga ta ɗauke wannan shubha ɗin ta cewa ba a ce da zai rama ba, ta ce babu ramuwa a kansa. Kuma ko da wannan ruwayar ba ta zo ba ta fala qada'a alaihi, tunda har Annabi ya ce falyutimma sawmahu, ya kare shi azuminsa, kaga ya ce ya kare shi kuma mai azuminsa, ashe azuminsa yana nan. Da azuminsa ba nan sai a ce ya kame bakinsa, amma sai ka ce ya kare shi azuminsa, kamar yadda Allah ke summa atimmu siyama qilal layli. Don haka wannan nassi shi kansa ko da babu karin fala qada'a alaihi yana nuna azuminsa yana nan. Saboda haka al-aslu shine duk abin da mutum yayi mantuwa a cikinsa, ya ci ko ya sha, yayi mantuwa a cikinsa, ba a kama shi da wannan. Mutumin da zai manta sallah yake yi magana ko ya yi bisa kuskure bai sani ba, wannan ba a cewa ya sake sallarsa. Duk da cewa da a ce da gangan yayi sallarsa tana nan, sallarsa ba ta nan. Da a ce mutum zai yi magana da wani su yi hira ko ya tambaye shi ko ya ba shi ansa cikin sallah da gangan, sallarsa babu ita. Amma in yayi bisa kuskure, bisa jahilci, bisa rashin sani, ba a cewa sallarsa ta ɓaci sai ya sake ta. Hadithin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, wanda yayi magana a cikin sallah, manzo Allah bai ce tashi ya sake sallarsa ba, wanda yana nuna cewa sallarsa da a ce ba ta yi ba, da manzo Allah ya ce kuma ka sake sallah. Kamar hadithin Musi' as-Salatihi, lokacin da ya sallah ba daidai ba, da ya zo yayi wa Annabi sallama, Annabi bai ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli, je ka kuma sake sallah ba kai sallah ba. Amma a hadisin Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, saboda da jahilci sai Annabi bai ce da shi je ka sake sallah ba. To haka nan wanda zai manta ya ci ya sha, to Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi, babu ramuwa a kansa. Kuma cewa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi ya nuna kenan, wato ba daidai yake da cin wanda zai ci da gangan ba, ko wanda zai ci yana sani, ko wanda zai yi cin da sai ya yi ramuwa. Shi wannan wani ci wata ciyarwa ce ta musamman, shi yasa Ubangiji ya dingina ta da ciyarwa ta Ubangiji, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, ina kwana Ubangiji na ciyar da ni ya shayar da ni. Kaga wannan ciyarwa da shayarwa ba ta warwarewa Annabi sallallahu alaihi wasallam azumin sa. Lokacin da yake misali sahabbansa suka ce za su yi su ma irin azumin sa bizarce din nan, Annabi ya ce a'a, fa ku yi, dan ni ba kamar ku nake ba, inni lastu ka hayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, ni ba kamar ku nake ba, ina kwana ubangiji na ciyar da ni ya shayar da ni. Shin wannan ciyarwar da shayarwa tana warwarewa annabi sallallahu alaihi wasallam azuminsa saboda wata ciyarwa ce ta musamman? To haka nan fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, daidai yake da yut'imuni rabbi wa yasqini. Don haka wannan ciyarwar da shayarwar ba wacce za ta warware masa azumi ba ce. Wannan shine a kauli wanda yake mafi rinjaye a cikin maganganu na malamai. Wannan kuma yace wata mace ce tana yin karuwanci kuma da aurenta, amma mijinta bai sani ba, ni kuma na sani, ya halatta in faɗa mishi. Wato shi mijin na farko a jifan mutum da karuwanci ko mace da karuwanci ko zina babban abu ne, yana buƙatar bin abin ƙeƙe da ƙeƙe da tabbatar da abin, domin kana iya jifanta da abin da ba haka yake ba. Kana iya jifanta da shubha kuma ka zo ka shiga cikin taraddudi, ka zo ka shiga tararrabi, ubangiji ya kama ka da wannan laifin, a kama ka da laifin ƙazafi. In har kana ganinta a gurin shubha ne, gurin da kake ganin akwai shubha, ko kana ganinta da wasu mutanen da ka san cewa mutanen banza ne, to yi ƙoƙari ka isar da nasiha a kan wannan, ba ka jefe ta da cewa tana karuwanci ba. Ka sanar da wanda duk ka san zai yi mata nasiha, ko da mijin naka ne, cewa matarka takan je wani guri wanda bai kamata a ganta a gurin ba, ba wai sai ka ce tana karuwanci ba, domin kiranta cewa tana karuwanci wannan wani abu ne yana da girma. Amma dai tana zuwa gurin da bai kamata a ce ta je ba, ko na ganta da mutanen da bai kamata a ce an gansu tare da su ba, kai kokari in baka sani ba, ma ka sani don ka ja mata kunne ka kuma yi gargaɗe ta. Wannan ya fi akan ka ce ka san matar shi tana karuwanci, wannan ba daidai bane. Wannan kuma yace kwanaki an yi batun cinikin nan da ake kira network marketing, cewa bai halatta ba, to shi kuma ya riga ya karɓi kuɗaɗen jama'a, to yanzu ya halatta kenan ya karɓo musu kuɗinsu? Yana so ya ce ya wajaba, ba wai ya halatta ba, yana so ya ce ya wajaba ya karɓo musu kuɗinsu ne, ko kuma a tunda dai kuɗaɗen sun riga sun tafi sai dai biya su a aljihunsa? Babu shakka idan har ka riga ka karɓi kuɗaɗen mutane, su sun gamsu da abin da ka faɗa musu, kamar yadda kai ma wani ya gaya maka ka gamsu da wannan. To idan ka ji ba daidai ba ne ka tuba, shi kenan, ba a cewa sai ka biya waɗancan duk abin da ka karɓa, don kai ma ba kai ka ci ba, kai ma zuwa kai kam ka sayar musu, kuma wannan kuɗin ka kai wa masu wannan, waɗancan su suka cinye. Don haka kai tuba za ka yi zuwa ga Allah, kuma na san ba da za a iya karɓo wannan kuɗin, ya shiga kenan. Maganar cewa ka je su dawo maka da kuɗin ba zai yi ba, in har da za ka iya dawo musu da kuɗinsu, wannan yana da kyau. Kasancewa kuɗin mutum in ya shiga wannan gurin za a cinye ba bisa gaskiya ba, ka dawo masa da kuɗinsa shi kenan. Amma kuma na san zai wuya ne ka riga ka kai wannan kuɗinsu baka, to in ba za su dawo maka da shi ba, ba a cewa kai kuma sai ka biya su, domin dukkan abin kun yi shi ne ba bisa sani ba. Fa in tumtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wannan kuma yana tambaya ne akan cewa ya kamata a ce, wato ya kamata a ce sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya, shin ya kamata a ce a yi wa sunayen Allah guda ɗari ba ɗaya waƙa? To sunayen Allah dai ba gaskiya ba ne a ce ɗari ba ɗaya ne. Sunayen Allah ba wanda ya san adadinsu sai shi. Hadisin da ya zo ya lissafa sunaye 99 cewa su ne sunayen Allah, hadisin bai inganta ba, yana cikin sunan Tirmidhi, kuma malamai sun ce bai inganta ba. Annabi ya ce inna lillahi 99 man ahfaha dakhala aljanna, Allah yana da sunaye, yana da wasu sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Wannan hadisin ba yana nuna iyakar sunayensa kenan ba, abinda hadisin ya ce akwai wasu sunaye 99 na Ubangiji wanda ya kiyaye zai shiga aljanna. Kamar ka ce ina da naira 30 ko naira 100 zan yi sadaka da ita, wannan ba shi yake nuna iya kuɗinka kenan ba, amma dai ka ware wasu kuɗi wanda shi wannan shi ne adadinsu za ka yi sadaka da shi. An gane ko? To Ubangiji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi 99 man, yana faɗar cewa akwai wasu sunaye 99 na Ubangiji, man ahsaha, wanda ya kiyaye ta, ai min sha'ani hadhihi al-asma man ahsaha dakhala al-janna, amma ba wai ya ce iyakarsu kenan ba, akwai 99 a ciki wanda ya kiyaye zai shiga aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina roƙonka ya Ubangiji da dukkan wani sunan da yake naka ne, anzaltahu fi kitabika da ka saukar da shi a cikin littafinka, aw 'allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin bayinka wannan sunan, أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك كو كما كبرشي أتكين إلي منك نجيزي ككا يتود سننسع أتكين إلي منك نجيزي كذلك نا أشيء أفوي وسسونا إلى أبنجي دا أبنجي شي يكا يتود سننسع بسننسع واند بسند دموبا كذلك نمبا دي دي بني بشي إيا سونا ينسى تسعين دا ترى أفوي سونا يتسعين دا ترى نا أبنجي واند يكيا يسنى شقا الدنة أنني ما لميت ainihin kowa ya saki a linzamin ko akalar ainihin abin nan dokin iliminsa wajen azaƙulo waɗannan sunayen daga alƙur'ani da kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya, kowa ya yi bakin ƙoƙarinsa. Amma wanda ya zo a cikin wannan riwaya bai inganta ba, akwai sunayen da suka zo a ciki wanda ba su inganta cewa sunayen Allah ba ne, irin su Al-Muntaqimu, sunan Allah Al-Muntaqimu. To saboda haka waɗannan sunaye na Ubangiji inda a ce za ka zaƙulo 99 ɗin a cikin Alƙur'ani da sunna sahihiya ka rubuta su a waƙi, akwai rubutacciyar waƙa, akwai kuma waƙa da ake rerawa ta hanyar kaɗa fiyano ko mandiri, to wannan babu tarbiyya, babu ladabi a ciki. Amma inda za ka rera su a waƙi irin waƙoƙin irin su Ali na Mange da muke yi, kawai ka sa su a waka ka rera su, wannan babu wani abu, wataƙila ka yi haka ne domin ka iya halarto su ko da yaushe. Amma ka sa fiyano, ka sa ganguna, ka sa goge, kana musu waƙoƙin shata da ɗan maraya, wannan bai halarto. Wannan kuma ya ce qul huwallahu, idan mutum ya karanta qul huwallahu uku daidai yake da ya karanta Al-Qur'ani, wato qul huwallahu sau ɗaya sulusin Al-Qur'ani, in ya karanta uku daidai yake da ya karanta Al-Qur'ani mai girma. Yace Annabi ya faɗi haka, wai shin wannan maganar gaskiya ce? Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qul huwallahu ta'dilu sulusal Qur'an, qul huwallahu tana daidai da sulusin Al-Qur'ani, wato ɗaya bisa na Al-Qur'ani. Malamai sun fassara wannan da cewa ma'anonin da Al-Qur'ani ya kunsa kaso uku ne, akwai abin da ya shafi tauhidi, akwai abin da ya shafi al'amru wan nahyi, yi kaza ko bar kaza, akwai kuma abin da ya shafi kissoshin annabawa kamar wanda muke karantawa a yanzu. To in ka duba qul huwallahu ta kunshi abin da ya shafi tauhidi, kamar ta kunshi abin da yake sulusi ne na Al-Qur'ani. In an ce tana daidai da sulusin Al-Qur'ani, ba wai ana nufin wannan wato ita kadai ta wadace ka gabarin karanta Al-Qur'ani ba, a'a ba za ta wadace ka gabarin karanta Al-Qur'ani ba, domin kamar ka ce kana da naira 1000 wanda za ta sayi abinci kaza da abin sha kaza, wannan naira 1000 din ta fuskar kima kaga daidai take da abinci kaza da kaza da kaza. Misali kace kana da 10,000, 10,000 nan zai saya maka buhun shinkafa, sai kace 10,000 nan daidai take da buhun shinkafa, amma wannan ba shi yake nuna cewa ba za ta biya maka bukata ko da baka mallaki buhun shinkafa ba, ko inda za ka zauna kace ka rike 10,000 nan ita ce za ka ci ka sha ba tare da ka sayi abin da kake bukata da ita ba, kaga ba za ta biya maka bukata ba, sai ka mutu da yunwa. To haka nan ta'dilu sulusal Qur'an ba yana nufin ta fuskar wasfi ba kamar yadda malamai suke fada, ta'diluha ta min nahiyatil qadar la min nahiyatil wasf la min nahiyatil jins, jinsi daban-daban ne, kamar yadda Al-Qur'ani ya kunshi umarni da hani, ya kunshi kissoshi na annabawa, ya kunshi labaran abin da ya shafi lahira da abin da yake farillar ayininka da abin da yake wajibi kai da abin da yake haramun kai, Al-Qur'ani ya kunshi wannan. Ba zai yiwu ba dan ka karanta dan ka dauki qul huwallahu kawai ita kadai take karantawa ka san waɗannan abubuwa, sai ba mutum ainihin ya fada cikin abin da Allah madaukakin sarki zai kona shi a cikin jahannama dalilin bai san wajibi bai san mustahabi ba, don haka ba a taba cewa ka tsaya akan qul huwallahu kadai ba. Ana nufin ta tana daidai da sunnatul qur'ani ta fuskar ta kunshi abin da yake tauhidi ne, wannan shine abin da ake nufi. Ina ga sai mu bar tambayoyin nan domin mu shiga karatun mu. Ajiya mun tsaya ayata to bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا نوح إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
نعم. Idan ban manta ba jiya Allah madaukakin sarki mun karanta abubuwan da ya faɗa mana dangane da kissar Annabi Lut alaihi salam. Bayan manzanni sun zo wa Annabi Ibrahim, sun zo masa da bishara, sannan kuma sun sanar da shi za su je su halaka mutanen Annabi Lut saboda abin da suka shahara da shi a lokacin na zai kewa maza da barin abin da Allah ya halatta musu na mata. Saban da babu wanda al'ummar da ta taba saba wa Allah da irin shi kafin su. Su ne farkon waɗanda suka fara saɓawa Allah da irin wannan aiki, bayan kasancewarsu ba tauhidi tare da su, sannan kuma sun haɗa da wannan mummunan aiki da wannan mummunan ta'ada. Shine Allah maɗaukakin sarki ya aika Annabi Lut zuwa ga su waɗannan mutane. Mun ce a mutanen Sodom ko Amoriya wanda suke a yankin Jordan, a yankin Jordan a yanzu. To kuma ga mala'iku sun zo gidan Annabi Lut alaihi salam cikin sifa ta mutane, kyawawan mutane, kyawawan samari, bayan sun baro gidan Annabi Ibrahim alaihi salam wanda shi ma sun je masa da irin wannan sifa. Saboda haka ta Annabi Lut hankalinsa ya tashi, domin ya san halin mutanensa, kuma sannan matarsa tana ha'inci, duk sanda ta ji labarin wasu baki sun shigo gari waɗanda suke da kyan halitta da kyan jiri, tana yin gaggawa ta je ta gaya wa waɗannan miyagun mutane domin su kawo musu farmaki. To yau ga baki a gidansu, saboda haka ita ta samu abin faɗa, don haka ta garzaya ta gaya musu. Sai ga su kuma a guje sun zo suna gaggawa. Faja'a qaumuhu yuhra'una ilai. Sai ga su sun zo suna gaggawa, suka zo za su danna gidan Annabi Lut alaihi salam. Annabi Lut yana kokarin ijiye su, yana kokarin ture su, su kuma suna cewa sai sun shiga, yana jan hankalinsu da cewa kada su kunyata shi, waɗannan baƙinsa ne, bai kamata su kunyata cikin baƙinsa ba, yanzu ba za a samu mutum mai hankali a cikinsu ba, alaysa minkum rajulun rashid. Suka ce kai dai Lutu ka san me muke so, saboda haka mu ba ‘ya’yanka muke buƙata ba mata, kai ka san me muke nema. To shi ne daga ƙarshe dai sai yake cewa law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid, ina ma ina da wani ƙarfi dangane da ku, ko kuma zan iya fakewa zuwa ga wani rukuni mai ƙarfi, wato ko kuma akwai wata kabila da nake da ita wacce za ta iya tsayawa tare da ni mu yake ku, saboda kasancewarsa shi baƙo ne a garin. In ba ku manta ba, Annabi Lut, Annabi Ibrahim da Annabi Lut sun taho ne daga Iraki, da Annabi Lut ya yi imani da shi sai suka yi hijira daga Iraki suka zo Falastin. Daga Falastin ne shi kuma Annabi Lut aka tura shi zuwa Jordan, duk dai a cikin yankin Sham. Saboda haka shi ba ko ne a garin, ba ya da dangi. Sai yake cewa ina ma ni ina da ƙarfi ta fuska, wato a karan kaina ina da ƙarfin da zan iya tsayawa in kara da ku, in ga cewa ba ku taɓa baƙin nan nawa ba. Aw awi ila rukunin sharif, ko kuma zan iya fakewa zuwa ga wani rukuni mai ƙarfi, yana nufin danginsa da ƙabilarsa waɗanda za su tsaya su ga cewa ba a taɓa shi ba kuma ba a taɓa baƙinsa ba, wato su kiyaye mishi mutuncinsa. Kaga wanda yana nuna kenan da a ce da mutanensa, watakila haka ba za ta faru ba ko da ba musulmi ba, kamar yadda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya ta samun kariya daga babban sa Abu Talib, kasancewarsa babba a gari, ana mutunta shi, sannan kuma kabilar Quraysh a kabilar babin nan Banu Hashim a cikin Quraysh kabila ce mai daraja mai mutunci, duk kusan ita ce tafi kowace kabila tsada da daraja a cikin kabilun Quraysh duka. Don haka wannan ya taimakawa da'awarsa wajen ainihin ya samu kariya ba tare da an kai masa farmaki ba, ba a samu damar ci masa zarafi da ci masa mutunci ba sai bayan mutuwar Abu Talib. To shi yasa Annabi Lut alaihi salam yake cewa awawi ila rukni shadid, ya tabbata a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa rahimallahu lutan in kana la ya'wi ila rukni shadid. Allah ya ji kallo, ai kuwa ya kasance yana fakewa zuwa, wato yana da inda zai fake, yana da abin fakewa mai karfi, rukuni mai karfi, wato shine Ubangiji. Anan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuna irin hali na gajiyawar dan adam da ya samu Annabi Lut a wannan lokaci. Annabi Lut a wannan lokaci kada ya manta cewa akwai Allah, Allah zai iya tsaya masa kuma ba za su iya taba shi ba. To ganin abu yayo kanka gadangadan, kai kuma ba ka da karfin da zaka kare ka, zaka yi tunanin ina ma wasu suna tare da kai su kare. To a wannan lokacin sai ya sha'afa, sai ya rafkana, sai ya faɗi wannan kalma awawi ila rukni shadid. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ji kansa, laqad kana ya'wi ila rukni shadid, ai kuwa yana ainihin fakewa zuwa ga rukuni mai karfi, wato shi ne Ubangiji. To tun daga wannan lokacin ba a ƙara aiko wani annabi ba sai a cikin danginsa. Tun daga kan Annabi Lut Ubangiji bai sake aiko da wani annabi ba sai cikin danginsa, saboda ya samu wannan abin da yake tunani zai samu. To lokacin da wannan mala'iku suka ga hankalin Annabi Lut ya tashi, ga wasu miyagun mutane a waje suna ta turereniya kokari suke su shigo, shi kuma yana kokarin ya mayar da su, kuma shi kadai ne sun fi shi yawa, don haka sun fi shi karfi, har ma ga shi ya fara farewa cewa ina ma yana da karfi ko ku akwai wanda za su taimaka masa cikin danginsa. Sai mala'ikun nan suka so su kwantar masa da hankali, sai suka ce da shi, kalu ya Lutu inna rusulu rabbik, ya suka ce ya Lutu mu manzannin Ubangijinka ne, ka ga bashara ta farko kenan, su manzanni ne daga Ubangijinsu, don haka ya san cewa waɗannan mala'iku ne kenan. Tun daga nan zai fara samun nutsuwa. Bushara ta biyu, lan yasilu ilai, ba za su iya kaiwa gare ka ba, kada ka damu mu ba za su iya cutar da mu ba, don mun mala'iku ne, mu mala'ika ya fi karfin wani mutum ya taba shi. To kuma kanka zaci cewa to kai za mu kyale kai, kai kuma su taba ka, kai ma ba za su taba ka ba, kaga bushara ta biyu kenan. To kuma daga jin cewa Allah ya turo mala'iku, ka san cewa halaka su za a yi. To sai kuma suka yi masa bishara ta uku cewa za su za a tseratar da shi da iyalansa, fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'at, don haka kai tafiyar dare, kai tafiya da iyalanka cikin wani yanki na dare, wa la yaltafit minkum ahadun, kada wani ya waiwaya daga cikin ku, illa imra'atan, sai dai matarka. Kaga anan bishara biyu ce Ubangiji suka yi masa, bishara ta farko za a abin nan za a tsayar da shi da iyalansa, bushara ta biyu kuma za a halaka waɗannan mutane masu fasadi a bayan ƙasa. Sannan kuma bushara ta biyar, wanda maganar gaba ɗaya take nunawa cewa yana da wani rukunin shadid ɗin da yake tunanin kamar baya da shi, shi ne Ubangiji. Ubangiji zai taimaka masa, don haka maganar da mala'ikun nan suka yi masa ta ƙunshi kamar bushara biyar ne ga Lut alaihi salam. Bushara ta farko su dai mala'iku ne, don haka kai ya ji cewa zai kunyata game da bakinsa. Bushara ta biyu, su shi kansa ba za su taba shi ba, zai kubuta daga cutarwarsu. Bushara ta uku, Allah maɗaukakin sarki zai hada ka waɗannan miyagun mutanen waɗanda suka addabi garin. Bushara ta huɗu, Allah zai tserar da shi da iyalansa. Bushara ta biyar, yana da wanda yake tare da shi mai taimaka masa, don haka yana da rukuni mai karfi. Kaga waɗannan bisharori ne guda biyar wanda maganar waɗannan mala'iku duk ta kunsa. Allah ya ce wala yaltafit minkum ahadun, kada wani ya waiwaya daga cikinku, wato ku fita cikin dare a wani yanki na dare. Yanki na dare an ce shi ne yanki na uku na ƙarshen dare, wato sulusi na ƙarshe na uku na dare, ya fita da mutanensa. kamar yadda Allah ce illa ala lut illa ala lutin inna lamunajjuhum bisahar bisahar sahar din shine yankin dare na karshe kusan lokacin asubai illa imra'atak sai dai matarka a wata qira'ar illa imra'atuk to idan kace illa imra'atak zai zama kenan fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli illa imra'atak ka dauki kwashi iyalinka cikin dare cikin wani yanki na dare ku fita ku bar gari amma banda matarka wato ita ba ma sai ka fita da ita ba in kuma kace illa imra'atuk ma'ana wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk kada wani yayi waiwaye daga cikin ku sai matarka kenan umarni aka ba wa matarsa ita ta yi waiwaye a'a ba umarni bane domin wannan istisna'i ne munqati ma'ana salakin imra'atuka taltafit wato matarka fa za ta waiwaya ka tafi kada wani daga cikin ku yayi waiwaye amma matarka fa za ta yi innahu musibuha ma asabahu lalle al'amarin yadda yake abinda ya same su zai same ta azabar da Allah zai musu ita ma za ta shafe ta anan kaga annabi nuhu ana gaya wa annabi lut alaihi salam cewa matarsa fa ita ma irin su ce domin shi har a lokacin bai sani ba don haka gara a gaya masa sai sa Allah ya faɗa mana cewa ha'inci suke yi don abinda aka ce khiyana shine ka tuki mutum bai san zaka tuki shi ba ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما تو خيانة ليست خيانة اتكين الدين خيانة اتكين الأكيدة كما دو أبن لك تي خيانة شيني وانا باكا زتن زي أبو أشيك أبو أشي شيكي تو تسألوك تين يفهين تأشي باكين سنعي دوات انشان قزاما متانا تو الله يكي غير مثلا كده يغتي وانشي ذات إيلاد دشين إيالانسا كما يغير ما تستاش تاحلك ceto innahu musibaha ma asaba inna maw'idahum as-subh kuma lokacin halaka su shine lokacin asubai wato tsakanin barin ka da gari da halaka su ba tazara za a samu kamar annabi lut ya ga ai abin ya dau za a dau lokaci yanzu sai asuba dan menene ba za su halaka yanzu ba sai alaysa subhu bi qarib asuba ba kurkusa take ba yanzu ai yanzu ne zaka ga asuba ne tayi duk abin da zai zo ai kusa yake kullu akin qarib duk abin da zai zo kusa yake saboda haka ubangiji yayi masa alkawari ko kuma waɗannan mala'iku suka yi masa waɗannan bisharori guda biyar Allah ya ce
malamma ja'a amuna ja'alna 'aliyan safilan wa amtamna 'alayhim وَأَمْطَرْنَا عَلَيْكَ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ
الله يقول فلما جاء أمرنا ya inda al'amarin mu yazo ja'alna aliyaha safilaha sai muka sanya saman ta ya dawo kasanta wa amtarna alaihim hijaratan min sinjilin mandud muka yi musu ruwan duwatsu da na tabo kuma wanda yake mandud mai bibiyar juna musawwamatan inda rabbika wacce take da alama tun daga wajen ubangijinka wa ma hiya min adh-dhalimina biba'id wannan gari na annabi lutu ba ne sai yake da waɗannan azzalimai ba wato ubangiji madaukakin sarki sai yake gaya mana abin da ya faru bayan fitar annabi lut ba a gaya mana cewa ya fita din ba ba a ce ya fita shi da mutanansa a lokacin da aka ce ba domin wannan baya bukatar a gaya maka tunda dai an ce ya fita kuma shi yana zama lokacin ya dau ma dau lokaci ka san ya fita din ne don haka ba ma sai an kawo maka wannan ba duk ubangiji sai ya nade wannan annabi lut alaihi salam ya fita sai ya samana ya bar gari su kuma waɗannan waɗannan mutane miyagu waɗanda suke bakin ƙofarsa suna ƙoƙarin su shigo ubangiji ya sa mala'ika ya daki fuskokinsu duk suka makance kamar yadda Allah yake cewa wala qad rawaduhu an dhayfi fatamasna a'yunahum fa kayfa kana azabi wa nuzur sun nemi su yi lalata da bakinsa sai muka bicciye idanuwansu wato ubangiji ya makantar da su saboda haka suna nan bakin kofa Allah madaukakin sarki ya umarci mala'ika Jibril yadda ke fuskokin su duk sai suka makance sauraka suka yi tafa gamiya a cikin gari suka ce a ashe matsafa ne yau kuma suka ziyarci ludu kaga duk mun makance to ba san cewa akwai abin da yafi wannan ba yana tafi lokaci kawai ake jira falamma jaa amruna yayin da al'amarin mu yazo ko dai falamma jaa amruna ay waqtu tanfizi amrina da man can Allah ya aiko da waɗannan mutane a waɗannan mala'iku cewa su ya umarce su cewa su halaka mutanen annabi Lut lokaci kaza to yanzu lokacin yayi lokacin zartar da umarnin mu yayi falamma jaa amruna ko kuma amruna wato lokacin da azabar mu ta zo amruna din yanzu yana nufin azabar mu to lokacin da azabar mu ta zo ja'alna 'aliyaha safilaha sai muka sanya sama saman garin sai ya koma ƙasa wato an ce mala'ika Jibril Ubangiji ya umarce shi da a ainihin babbako garin mada'inu lut inda ake ce mada'inu lut garin garuruwa ne guda hudu daga ciki akwai Sadum akwai Amoriya da sauransu gaba ɗaya mala'ika ya sanya fiffikensa a ƙasa ya babbako garin da mutanen ciki da kayayyakinsu da dabbobinsu da shuke-shukensu da gine-ginensu sai da aka yi sama da su aka yi koli da su har ma wasu daga cikin malaman tafsiri irin su Mujahid suna gaya mana cewa har sai da mala'iku da suke sama ta farko suka riga jin haushin karnukansu da tarar zakarunsu na lokacin asubahi ne sauraka duk ana bacci ba a san ma mai cewa kana ba kawai da ya yi sama da su sai aka juyo su kuma sai ƙasa bayan sun yi ƙasa kuma na san duk abin da yake abin da na gine-gine da waye duk zai rufe su sai kuma aka biyo su da ruwan duwatsu wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud alaiha wa amtarna alaiha sai muka yi musu ruwan duwar watsu na yumɓu wato yumɓin da ke tare da dutse sannan kuma na wuta sannan kuma mai bibiyar juna domin a sijil shine hijara min tin kamar yadda Allah ce linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbika lil musrifin wannan shi yake baka fassarar abin sijil da Allah ya faɗa ana hijara ce min tin wato dutse ne wanda yake haɗe da yumɓu yumɓun kuma na wuta ba yumɓu na sanyi ba sannan musawwamatan inda rabbika tun daga wajen ubangiji an yi ma waɗannan duwar wasu alama wasu malaman su tafsiri suka ce an sa wa kowanne sunan wanda zai daka ta haka kowanne dutse akwai mutumin da zai maka dan shi ne musawwamatan inda rabbika Allah ce wa ma hiya minaz zalimin biba'id wannan kissa ko wannan gari hiya din ya iya koma zuwa ga kissa ya iya koma zuwa ga mada'in lutsin gaba daya wannan gari ba ne sai yake da su azzaliman nan ba ana nufin Qurayshawa da suke fada da Annabi sallallahu alaihi wasallam ai hanya suke ta zuwa Sham tunda tsakanin Sham ne da Hijaz anan abin bai ya faru hanya suke ta zuwa Sham tunda Urdun ne to wannan garin ba ne sai yake da su ba sannan kuma kissar ba ne sai take da su ba inda suna kusa da garin za su dinga jin labarin ai wannan gari ga abin da ya taba faruwa a gurin don wasu ba masu tarihi suna cewa shi kansa wannan ruwan da ake cewa Dead Sea a yanzu wannan al-bahrul mayyit tun daga wannan lokacin ne ya zama mataccen teku kaga teku ne wanda ba shi da komai a ciki ba wani abin da zaka amfana da shi a cikin wannan tekun sai yasa suke kiran shi Dead Sea ba kifi ba wani abin da zaka ce na gwalagwalai ko wasu duwatsu masu tsada a ciki matacce ne sai dai in mutum ya shiga shi ma ya mutu amma ba za ka samu wani abu amfani a cikinsa ba to a wannan yanki shi wannan ruwan ne wasu malaman tarihi suna cewa yana daga cikin asar din ita wannan azaba din da ta sauka shi yasa wannan tekun ma gaba ɗaya ya mutu shi kansa har yanzu a macen yake ba ya da rai to za mu gani Ubangiji ya nuna mu'jizarsa daban-daban a cikin wannan halakarwa da yawa mutanen annabi Lut na farko a babbaki gari da abin da yake cikinsa a ɗaga shi gaba ɗaya ba tare da na ciki sun san ma mai ake ba ai wannan sai aiki ne sai Ubangiji a ce ga gida ma nan dan karami a ce a samu abin da zai babbako shi a daga shi ka babu abin mai sauki bare bare gari gaba daya sannan ai sama da su irin wannan daukakawar kaga wannan wani abu ne shi ba mai ban mamaki sannan bayan an kifo da su suka fado duk suka halaka garuruwan da suke makotaka da su kuma ba abin da suka ji wanda irin wannan gari gaba daya ya fado daga ololuwa irin wannan a ce kuma garuruwan da ke makotaka ba su girgiza ba dan zaka ya kamata a ce ai sun girgiza su ma abun ya shafe su to amma su ba abin da ya shafe su iya waɗannan garuruwan su kawai abin ya shafa kaga wannan kuma wannan wata gagarumar mu'jiza ce ta Ubangiji sannan kuka manta ga Annabi Lut da mutanansa ba su yi nisa ba fa tunda tsakanin fitar su da halaka waɗannan dan shi an ce ya fita da ƙarshen dare su kuma da asuba kaga tazarar ba yawa amma kuma Ubangiji ya tsirar da su a haka kaga dukkan waɗannan suna nuna maka wasu manya-manyan mu'jizozi da Ubangiji ya yi wa Annabi Lut a cikin wannan kissa din to haka Ubangiji ya halaka waɗannan mutane waɗanda aikin da aka san su da shi shine wani mugun aiki wanda a duniya tun kafuwarta ba a taɓa samun mutane suna yin shi ba sai a kansu shi yasa malamai suka tsaya akan batun luwaɗi din nan mutum ya zo wa namiji ɗan uwansa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi maganar luwaɗi din nan kaga cewa a ta'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin yanzu za ku zo wa alfahishata ku duba wannan alif da lam da Ubangiji ya sa wa kalmar alfahisha din ba a sa alif da lam a kan zina ba wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila kaga ce akai fahishatan da nakira yanzu amma da aka zo batun luwadi sai aka fasaha aka wasafta shi da alfahisha wannan alif da lam din tana nuna maka cewa ita wannan alfahisha din ta cika wato wata sifa ta kowace irin sifa ta alfasha domin wannan an din listigraq jinsin fawahish dukkan wata irin alfasha to tabi bayan wannan shi yasa Ubangiji ya sa alfasha a wajen batun luwaɗi shi yasa da yawa daga cikin sahabbai su sayyidina Abubakar Umar sayyidina Abubakar Ali Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Abbas da dawa daga cikin irinsu Ubay ibn Ka'ab suna ganin luwaɗi ya fi mazana tsanani saboda na farko ga irin yadda Ubangiji ya sifanta alfahisha ya sifanta luwaɗi da alfahisha ne sannan kuma ya sifanta shi da cewa sako ne da ba a taɓa yin shi ba sai akan mutanen Annabi ne ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin sannan aka sifanta waɗanda suke yin wannan aikin alfahisha din da cewa su masu israfi ne masu wuce iyaka ne wajen laifi bal antum qaumun musrifun sannan Ubangiji ya sifanta su da cewa az-zalimai ne inna ahliha kanu zalimin inna muhliku ahli hadhihi al-qarya inna ahliha kanu zalimin Ubangiji ya sifanta su da zalunci a wani gurin rabbun sirni ala al-qaumil mufsidin Ubangiji ya sifanta su da fasadi sannan za mu ga a wani guri kuma an sifanta su da innahum kanu qauma sau'in mutane ne waɗanda suke miyagu ashe kaga luwaɗi ba ƙaramin laifi ba ne shi yasa kusan sahabbai gaba ɗaya babu wanda ya saba akan cewa ɗan luwaɗi kashe shi ya kamata yi kuma babu bambanci tsakanin muhsan da ghairu muhsan tsakanin wanda ya taɓa aure da wanda bai taɓa aure ba kaga zina ana bambancewa tsakanin mai aure da wanda baya da aure ko bai taɓa aure ba amma banda luwaɗi wanda duk aka samu yana yi kawai a kashe shi da wanda ya yi da wanda ake yi da shi kamar yadda manzo Allah ya ce iqtulul fa'ila wal mas'ul bih a kashe mai yi a kashe kuma wanda ake yi da shi sannan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi Abdullahi dan Abbas ya la'anci wanda yake yace la'ana Allahu man amila amala qaumihi la'anta uku ajire babu saban Allah da manzo Allah ya la'ance shi sau uku ajire sai luwaɗi shi yasa sahabbai inda suke sabani to in an kama mai yi yaya za a yi masa ta yaya za a kashe shi din ba maganar a kashe shi ko akan a kashe shi suke ba, ta wace hanya za a ba a kashe shi? Sai yadda Ali ya ce a kule shi. Lokacin da aka kama wasu a lokacin Sayyidina Abubakar, Annabi ya tara sahabbai ya ce to ya za a yi da shi? Wani ne aka bani labarin a Khalid ibn al-Walid ya kama shi cewa ga aikin da yake kenan, an kafa an samu shaidu aka aiko Sayyidina Abubakar, to ya za a yi da shi? Sayyidina Abubakar ya tara sahabbai, Sayyidina Ali ya ce a kone shi. Annabi ya ce Abubakar ya ce aje a kona shi. Abdullahi dan Abbas yana ganin aje gurin da yafi ko ina zama koli a garin, aje aje hoshi, kuma an tashi aje hoshi taka, sannan an je hoshi taka a biyo shi da ruwan dutse, sai haka Allah ya yi musu. Abdullahi dan Abbas yace haka za a yi musu. Za mu ga a Afghanistan, garin da ake cewa Kandahar, shine yafi ko ina luwadi wannan garin. Garin Kandahar ba, lokacin da taliban suka zo sai suka dauki tsauran mataki akan sha'anin luwadi, duk da cewa gashi a mazhabar Abu Hanifa horo yace ayi sabanin sauran mazhabobi, to su sai suka ga wannan horon ai ya kamata ya kai ga kisa, tunda ta'zir ba ya da haddi, saboda garin yadda ake cewa ya shahara to a tarihi ma, don hatta tsofaffin rubuce-rubuce na tarihin garin abinda ake sifanta garin kenan, garin luwadi. Wato duk wani wanda ya shahara da kudi a garin, to yana da yaron da yake yawo da shi a mota, su wannan abin alfahari ne a garin. To lokacin da taliban suka yi wannan kudin suka kori waɗannan 'yan rigingimun suka kwace garin, sai suka gaba abinda za su illa su gyara wannan garin. Haka suka dinga bin waɗannan manya-manyan masu wadatan masu kuɗin da suke luwaɗi da yara samari, suna kamo su suna kashe su. To in suka tashi kisan su a yadda suke yi a nasu fiƙihun, sai a je a samu wata doguwar ganuwa, sai a je a ɗaure shi gindinta, sai a turo ganuwar sai ta danne shi. Haka Allah ya musu. Saboda haka sai a turo ganuwar ta danne shi. Su abinda suka gani ai da Ubangiji ya je ho su gidajen su duk ai danne su suka yi. To saboda haka sai a je a rubta masa wani gini ya danne shi har ya mutu. To haka suka rika yi. Manyan 'yan luwaɗi suka dinga guduwa suna tserewa daga garin, don duk wanda aka samu su kawai kisa suke, su ba ma mutum wai a magana a ce mutum ya tuba bai daina, kawai duk wanda aka san yana yi sai su bi shi a baya. Gwamnati ta kafu. To sai da ainihin waɗannan Amerika suka zo suka kawo wannan rikici, shi ne kuma suka dinga dawowa. To amma har zuwa yanzu da yake yankin Kandahar ɗin da yana hannun 'yan taliban ɗin, kusan abubuwan duniyan sun yi sauki a kan yadda da su. To wannan mummunar ta'ada ce. Wato liwaɗi shi ya fi komai muni a cikin saɓon. Babu saɓon Allah da aka yi wa mutane rududdufu a kansa in ka ɗauki shirka sai liwaɗi. Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya musu irin wannan halakarwa. Amma abin takaici sai ka samu musulmi amma yana da wannan halin. Musulmi har ma kuma a dinga tura abin, wai ka ji ana cewa wai alhaji yana cinikin daimon, wai sana'ar ta kenan shi wannan luwaɗi shi ne cinikin daimon. Sannan ka ji ana gaya masa cewa ai in yana yin wannan to maza ba za su fi ƙarfinsa ba, ko ina ne za a fafata da shi, wai zai zama shi ne a saman maza, ba za su zama a saman shi ba. Ka duba yadda shedan yake wa mutane hudu. Laifin da Ubangiji ya tumɓuke al'umma gaba ɗaya saboda shi, shi ne kuma wani musulmi yake alfahari da shi, har ma yake ganin wai wata hanya ce ta samun ɗaukaka saboda fitsara da kuma yadda shedan ya musu hudu ba. Babu shakka wannan wata cuta ce da duk sanda ta shiga cikin al'umma wajibi ne a fito a yaƙe ta. Kuma babu shakka a cikin al'umman nan tamu akwai ta tana nan da dama, musamman cikin waɗanda ake ganin su manya ne, su suka fi kowa irin wannan, saboda an haɗa musu shi da lamarin tsafi. Ana cewa in an musu tsafi kuma sai suna wannan, in suna so su yi galaba akan maza, in ba haka ba to maza za su yi galaba akan su. Babu shakka duk wanda yake yin wannan in bai gamu da wulaƙanci a nan duniya ba, Ubangiji bai jefe shi da cutar AIDS ba. yanzu a cikin ƙididdiga da aka samu 90 cikin masu cutar AIDS 90 cikin 100 to kuma suna wannan aikin. Amma kuma duk da haka sai kaga kuma wai har ɗaurewa abin gindi ake yi musamman a ƙasashen Turai, har ma ga ma ake yi ya zama doka mutum namiji na iya auren namiji, har ma an ɗaɗɗaura aure irin wannan a cikin coci-coci. Ka duba babu wani addini da bai soki wannan ta'asar ba, amma kuma har yanzu ya zama na a cikin wasu addinai da ake ganin ƙurƙushin addinan sama ne saboda lalacewa ɗan adam an halatta wannan. Har ma a cikin fada-fada waɗanda suke su ne masu cewa a yi a bari, akwai masu wannan aiki kuma ana ganin su ma suna da dama nan gaba ko fafuroma ba su riƙe. To kuma tun da har aka ce an hana su aure, haka ai babu ta'asar da ba za su yi ba. Allah ya sauke. Allah ce
wanda madiyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wala tanqutu al-mikyala wal-mizan inni araakum bikhayrin wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit.
Na'am. Allah ya ce wa ila madyana aqahum shu'aiba, zuwa ga mutanen madyana mun aiko da dan uwansu Shu'aibu. Kala yace ya qaumi ya ku mutane na i'budullaha ku bautawa Allah ma lakum min ilahin ghayru, ba ku da wani abun bautawa da gaskiya sai shi, wala tanqusul mikyala wal mizana, kada ku rage abun awo, kada ku rage kuma mizani, kada ku rage ma'auni, kada ku rage kuma mizani. Inni araakum bi khairin, ni ina ganin ku kuna tattare da alkhairi. Wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit, kuma ni ina jiye muku tsoron azabar wani yini wanda yake gamewa da azabarsa. Allah madaukakin sarki ya aika wa mutanen Madyan da dan uwansu Shu'aib. Mutanen Madyan gari ne wanda yake tsakankanin Hijaz da Sham. Allah madaukakin sarki ya aika musu da Shu'aib. An ce su waɗannan mutane na Madyan sun cakuɗu da Larabawa, don haka su ma sun zama Larabawa, saboda haka suna daga cikin al'arabul al-musta'riba kamar ƴaƴan Isma'il alayhi salam, saboda haka su ma suna yin larabci. Ubangiji ya aika musu da annabi Shu'aibu wanda ɗaya ne daga cikinsu shi ma. Abinda ya fara kiransu zuwa gare shi shine tauhidi, kamar yadda dukkan annabawa abinda suke fara kiran mutanensu zuwa gare shi kenan. Yace da su ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ya ku mutane na ku bautawa Allah ba ku da abun bautawa da gaskiya sai shi. Sannan kuma sun shahara da wani aiki na zalunci da cuta a junansu, kasancewarsu ƴan kasuwa ne masu harkar kasuwanci, domin gari ne wanda yake tsakanin Sham da Jazira da tsibirin Larabawa. Don haka guri ne wanda idan aka zagi mutanen Jazira za su je Sham sai sun bi ta gurin, hakanan in suka dawo daga Sham sai sun bi ta gurin, hakanan su ma mutanen Sham in za su je Jazira sai sun biyo ta gurin, in za su dawo sai sun biyo ta gurin. Don haka ya zama wata tasha ce, wata mahaɗa ce. Don haka sai suka shahara da kasuwanci da harkar awo na auna abin nan hatsi da gero da masara, ko kuma awo na a sa mizani a yi awo. To haka sun shahara da wannan, sai kuma suka shahara da ƙwange a cikin harkar awansu. Idan mutum shi zai auna a gurin baƙo, to sai ya yi yadda zai cika fiye da yadda ya kamata. Idan kuma shi zai aunar, to zai yi ƙwange, zai rage. To bayan ga shirka, ga kuma wannan ta'asar da suke yi ta zaluntar ƴan uwansu, ta zaluntar jama'a. To shine Ubangiji ya aiko da annabi Shu'aib ya gyara musu aqidarsu, kuma ya gaya musu cewa akwai shari'a ta Ubangiji. In ka yadda da aqida, kuma dole kai aiki da shari'a. Abin nan da suke yi na harkar kasuwanci ba ya da kyau. Ba a gina harkar tattalin arziki akan abin da ba shi Allah yake so ba. Duk abin da zaka nema na arziki, ka neme shi yadda Allah yake so. Yadda ka san zaka bauta masa, shi kadai haka nan ya kamata ka dauki doka a wajensa ta fuskar kai gudanar da rayuwarka da mu'amalolinka bisa yadda yake so. Shi yasa sai ya hada musu kira zuwa ga waɗannan abubuwa. Ya fara kiransu zuwa ga tauhidi, wanda shine mafi muhimmanci. Sannan kuma ya kirawo su zuwa ga abin da yafi yawo a tsakankaninsu, laifin da yafi yaduwa a tsakankanin su shine tauye ma'auni na awo da kuma ainihin ma'auni na mizani. Yace da su wala tanqusul mikyala wal mizan, kada ku rage ainihin kwanukan awo da kuma mizani, wato lokacin da za ku auna kada ku rage, haka nan lokacin da za ku auna kada ku rago na wani, don abin da ke faruwa kenan. In ka je kasuwar awo awo din nan, kai in ka je da naka buhun gashi ka je da shi cikakke ka san kwano 40, ka je da shi in su za su auna sai da 35, in su za su auna sai an rage maka shi ya da 35, akwai yadda za su yi. Kai kuma in ka tashi auna sai su baka 35 a matsayin 40, kaga kenan za su tauye ta fuska biyu, za su tauye idan su za su bayar da awo, haka nan kai ma in za ka auna ka za su tauyo naka, su rago naka, kaga tauyewar ta fuska biyu. Saura kalmar tanqusul mikyala wal mizana ya kunshi tauyewar ta fuska biyu, ku tauye nakun da za ku auna wasu, ko ku tauye na wasu idan sun kawo dan ku ku kara wa kanku. Yace duk ku daina wannan, inni arakum bi khairin, ni ina ganin ku tattare da alkhairi, ma'ana ubangiji ya muku ni'ima, ubangiji ya baku wadata. Bai kamata a ce ku sakantawa wato ubangiji da irin ta hanyar wannan wadata da ya baku ta hanyar ku saba masa ba, ya kamata ku yi abin da zai za ku dadadawa ubangiji, abin da za ku nemi yardarsa. Inni arakum bi khairin, kamar yana gaya musu cewa kuna cikin wata ni'ima, ku yi kokari ku kiyaye ni'imar nan da Allah ya baku ta hanyar bin dokarsa, ku bar zaluntar wani. Wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muqit, kuma ina ji muku tsoron azabar wani yini mai gamewa, wato wanda in azabarsa ta zo za ta gama kowa da kowa. Kaga anan yana nuna musu cewa ubangiji ya muku arziki, arzikin nan ba za ku iya kiyaye arzikin da ya muku ba, ku rayu ku cikin yalwa sai idan kun kiyaye dokarsa. Da zarar kuka saki dokarsa, to kuma wannan arzikin da ya muku za ku rasa. Sannan da ƙarshe azaba za ta zo, kuma azabar in ta zo za ta game gaba ɗaya, ba za ta ƙyale wani ba. Ya ci gaba da ce musu,
ya qawmi awfu al-mikyala wal-mizana bil-qist wa la tabqasu an-nasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil-ardi mufsidin.
Yace wa ya qawmi, ya ku mutane na, awfu al-mikyala, ku cika ma'auni, wal mizana da abin awo da mizani, ku cika. Can baya ya ce da su kada ku rage, nan kuma ya ce ku cika. Maimai ne aka yi ko kuma ba maimai ba ne? Sannan gaba ya ce wa la tabqasu an-nasa ashya'ahum, kada ku tauye wa mutane kayayyakinsu. Wannan maimai ne ubangiji ya yi? Wasu malaman suka ce idan aka yi hane da abu sannan aka yi umarni da kishiyarsa, to don a ƙara ƙarfafa wannan abin, don a ƙara ƙarfafa abin sai a kawo abin, kuma sai a kore kishiyarsa, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa azalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Azalla qaumahu shine wa ma hada din, ya batar da mutanensa kuma bai shiryar da su ba. An tabbatar da batarwa kuma aka kore shiryarwar. Can ubangiji ya ce kada ku tauye, nan kuma ya ce ku cika. Wasu malaman suka ce ba wai kawai ƙarfafawa ake nufi ba, duk lokacin da aka ce ka tauye ma wani, ana nufin ka yi abin da kai ma za ka gamsu cewa baka tauye din ba. An ce ka ku tauye musu ma'auni, to abin da ake bukata kenan ku daina kasuwanci, tunda ku za ku iya cewa ai mu harkar kasuwanci muke, na a'a ku yi kasuwancin amma ku cika. Sannan kuma ku yi kasuwancin ku cika musu ta hanyar da za ku samu ne yakinin cewa kun cika. Ta yaya za ka samu yakinin cewa ka cika? Lokacin da ka cika din kuma ka ɗebi wani ƙari ma ta ɓangaren ka, sai ka ƙara, wanda zai fitar maka da shakkar cewa baka tauye masa wani abu ba. Don haka abinda mai awo zai yi bayan ya cika kwanan awonsa, ya zuba wa mutum kuma ya ciko hannunsa ya ƙara, wannan ya yi haka domin ya kuɓutar da kansa daga tauye ma'auni. Ko da wajen daga kwanan wani abin ya juye wanda yake haƙƙin mai saye ne, to da ya dawo daga baya ya ɗebo abin kuma ya zuba, kaga ya dawo masa da abin da ya koma cikin hajarsa, kaga ya samu wani yaƙini. Saboda haka kamar da Ubangiji ya ce wa awful kaila, kamar yana nufin ku cika ta hanyar ma ku ƙara musu, ma'ana ku samu cewa ku ba ku cuce su ba, kuma ma ku ta bangaren kuma kun samu yakinin cewa har ƙari kun yi musu. Saboda haka kaga ashe ba kawai an karrara an maimaita maganar bacci, a'a akwai wata ma'ana ƙari doriya da za a iya fa'idanta daga wannan wa'awful kaila din wal mizana bil qist ta hanyar adalci. Wala tabkhasu an-nas ashya'ahum, kuma kada ku tauye mutane abubuwan su. Idan ana maganar mizani ko ana maganar mikiyali, abinda za a auna ko wanda za a dora a kan sikeli, to kada ka ɗauka iyalan shari'a ta tsaya. Duk abinda yake haƙƙin mutum ne kar ka tauye masa haƙƙinsa, sawa'un abinda yake aunawa ake yi ko kuma dora shi ake a kan sikeli. Kada ka tauye wa mutum haƙƙinsa, ko kuma ma ba auna ake a kan sikeli ba, a'a wani haƙƙinsa ne, ko da haƙƙi ne ma'anawi. Mutum ya cancanci yabo akan abin da ya yi na yabo, to ka gaya masa ya cancanci haka ɗin. Mutum ya yi maka daidai, ya yi maka abin da yake na kyautatawa, ka ce na gode, shi ma wani abu ne. Mutum ya yi abin da yake na yabo ne, ka kushe, ka tauye masa haƙƙinsa. Mutumin da zai yi abin da ya kamata ka ce na gode, ka yi gum ko na gode ba ka ce ba, ka tauye masa haƙƙinsa. Saboda haka la tabqasu an-nasa ashya'ahum, don a nuna musu tauye haƙƙi ɗin ba wai kawai ya tsaya abin da ya tsaya akan abin da ya shafi awo da suke ne ba ne, a cikin komai ma kada ka tauye wa mutane haƙƙinsu. Wala ta'tau fil ardi mufsidina, kada kuma ku yi ɓarna a cikin ƙasa kuna masu fasadi, kuna masu wato lalata. Kada ku shiga cikin ƙasa kuna ɓarna, domin sun kasance suna tare mutane suna fashi saboda kasancewar hanya ce ta mutane. Kamar yadda wala taqulu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah, kada ku zauna akan hanya kuna fashi, domin sun shahara da wannan kasancewar Madyana din hanya ce da ta hada tsakanin jazira da mutanen Sham, don haka sai sukan tsaya idan fatake sun zo su yi musu fashi. To Ubangiji ya ce to kada kuma ku yi wannan. Kun ga an umarce su da tauhidi, aka hana su tauye mudu, sannan aka umarce su da cika mudu da adalci, aka kuma hana su tauye wa mutane haƙƙinsu, sannan abu na biyar kuma aka ce su daina barna a bayan ƙasa, wanda shi ne fashi da suke yi wa mutane da makami. Allah ya ce baqiyatullahi
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ.
Allah ce baqiyatullahi, wato annabi Shu'aib ya ci gaba da gaya musu cewa baqiyatullahi alkhairin da yake wanzuwa a gurin Allah, khairun lakum, shi yafi muku alkhairi in kuntum mu'minina, in kun kasance mu'minai. Wama ana alaikum bihafiz, kuma ni ba ne wanda zai tsare ku bane, ba wanda zai kiyaye ku bane. Wato yake gaya musu cewa ku bar cutar da mutane ta hanyar tauye musu mudu, ku bar cutar da mutane ta hanyar fashi. Ku sani abinda Allah maɗaukakin sarki zai ba ku na arziki ta hanyar halal, shi yafi wanzuwa a gurin Ubangiji, shi ne abinda za ku more shi a nan duniya, kuma za ku more shi a lahira, sannan kuma za ku samu zaman lafiya a tsakaninku. Domin abinda ke kawo rashin zaman lafiya shi ne wani ya shiga haƙƙin wani. Da zarar kowa zai kiyaye haƙƙin wani, to za ku samu abinda za ku samu rayuwa mai ɗorewa, ba tare da kun samu tashin-tashina da faɗace-faɗace a junanku ba. Wato duk yana kwaɗaitar da su akan cewa su tsaya akan dokar Allah, wannan shi zai ba su zaman lafiya. Duk ƙasar da za ta kiyaye dokar Allah, to za ta samu zaman lafiya. Baqiyatullahi khairul lakum, abinda Ubangiji zai ba ku na falala shi ne mai wanzuwa a gurin Ubangiji, kuma shi ya fi muku alkhairi in kuntum mu'minina, in kun kasance masu imani. Wato imanin ku shi zai sa ku tsaya ku kiyaye dokokin Allah cikin shari'a. Wato imani shi zai sa ka ga haram duk da kana da bukata ka bar shi. In ba imani ba abinda zai shiga tsakaninka da cin haram, ba tare da cewa kana da bukatar dukiya, yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci dan adam da mayatar san dukiya, wa innahu li hubbil khairi la shadid wa tuhibbuna al